Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah, ni kai ne na roka baro tika tan kawai ba. Ko da ma tambaya nike da. Ko da ma tambaya nike da.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin ciki gabatar da shirin a yau Alhamis ta biyun ƙarshe a shekara ta 2022. Idan kuna biye da mu, shirin domin iyali yana bibiyar wasu daga cikin batutuwa da muka haska fitila a kai a wannan shekara mai ƙarewa.
Kai mata su ne duniya.
Bayan kammala zaɓukan fidda gwani a shirin babban zaɓen ƙasa na shekara ta 2023 a Najeriya, za a iya cewa duk da yake mata kalilan sun yi tarihi a bana, da suka hada da Husaina Akila Banshika, macen farko da aka ƙara wa girma aikin jarida da ta kai matsayin daraktan labarai a Radio Najeriya cikin sama da shekaru 35 da kafa tashar, da Sanata Aisha Binani da ta zama mace ta farko da aka zaɓa a matsayin 'yar takarar gwamna a jihar Adamawa. Sai matashiyar nan 'yar shekaru 28 Jennifer Ndubisi da ta kada Ene Jane Chinwendu, mace 'yar uwarta a zaben fitar gwani zuwa majalisar dokokin jiha mazaɓar Agu ta Arewa a jihar Enugu, da kuma mata hudu da suka lashe zaben fitar gwani zuwa majalisar wakilai da kuma na jiha a Bayelsa karkashin tutar jam'iyyar PDP. Za a iya cewa har yanzu burin mata na samun kaso 35 cikin 100 na guraben siyasa a kasar bai cika ba. Bakin da muka gayyata domin nazarin lamarin da neman mafita sun hada da Madam Ene Ede, 'yar fafatikar kare hakokin mata kuma wadda ta tsaya takara a matsayin mataimakiyar gwamna a jihar Benue a zaben da jam'iyyarta ta sha kayi, da ya gwagwarmaya barista Hassana Ayuba Mai Riga, sai kuma ɗan siyasa a jihar Kano Nasir Shu'aibu Marmara. Madam Ene ta fara da bayyana dalilanta na shiga siyasa bayan shafe shekaru tana gwagwarmayar kare hakokin mata a tattaunawar da wakiliyarmu Madina Dauda ta jagoranta.
Muna ta buga aiki hanci mata. Na zo na yi tunani, na ce wannan abin da muke yi yanzu ba za mu je mu gwada da kanmu ba, shi ne kawai ina ce ko siyasa abin wasa ne. Ashe, yanda maza sun doka siyasar nan kamar yaki ne, sai da na shiga.
To,
har yanda nake magana da muka tsaya da shi ban yi. Tun aka tashi, aka ce ta bari a je a yi lunch na campaign da saka ganin shi kuma ba. Na dai akwai abin da ya zo faru da ni, wata malama Ibare Sando barista ce, ta tambaye ta shi an ce ne, kin je kin duba ainihin sunanki ya fita, na ce sosai ma. Ta ce duk da haka su je su duba, na ce to a rana na kamcin da za a rufe komi da an fito da sunayen bangan sunana ba, wai irin ciwon kan da ya kama ni kawai haka buge na zo na yi petition daga bakana wadatu.
Wato ke rubuta takardar korafi?
Da na rubuta shi ne muka fara da kyar aka zo aka sa sunana. Gani tun da ina aikin haƙin mata, mata sun taimake ni sosai, sun tara kudi, sun tara kayan aiki, suna ce ko wayo Allah ya ji addu'ansu, amma na ce wai mun riga mun kashe kudin nan, wanda su kila za su zo su ce an yi musu walawala kenan. Daga baya da aka sa sunana aka ce wai su bane da shirin da za a yada da mace ba. Don dama daga fari ma aka zo aka ce wai to ni ne zan tsaya zaman governor, amma daga wasu sam ba za su yada ba, an zan koma da ni baya. Wannan ma ya ban mamaki. Daga wuri ne kadan na fara gan cewa wannan siyasa, da muna mata da suke siyasa sai mu je mu ku yi kaza, sai su ce maganan haƙin mata ba zan hada shi da aikin siyasa na Najeriya. Sai daga wuri na zo na gane cewa wani abun yana da wuya, har yau tsoron da na ji ban koma kuma ba.
Kina ganin maza ne suka kawo miki wannan cikas ɗin?
Su ne, don kan gani kowai nan da yake aikin siyasa nan, ko daga INEC ne, ko wanda suna political party ne, ko wanda suna agent ne, ko wanda suna jara, duka gaba daya daga fari zuwa karshe dukkan su ne maza ba su so matar ku tsaya ba.
Banda batun harkokin tsaro a Najeriya, ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗauka hankali a ƙasar shine batun zaben shekara ta 2023. Duk da yake hakan mata da dama da suka nemi jam'iyyar su su tsaya da su takara bata cimma ruwa ba. Matan na kokarin fargar da ƴan uwansu domin ganin kalilan da suka sami nasara a zaben tidda gwani sun kai labari. Shirin domin iyali ya karbi bakuncin Hajiya Khadija Abdullahi Iya, ƴar takarar gwamnan jihar Niger ta jam'iyyar Abga, da Mrs. Dorothy Nuhu Akinoba wadda ta nemi a tsaye da ita takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar SDP, sai kuma Hajiya Mariya Ibrahim Baba, ƴar siyasa kuma ƴar gwagwarmaya da ɗan siyasa Sa'idu Gombe domin nazarin wannan batu. Jagorar tattaunawar Shamsiya Hamza Ibrahim ta fara da tambayar Hajiya Mariya sanadin kalubalen da mata ke fuskanta a ganin an dama da su, musamman idan aka yi la'akari da rahoton da tsarin ci gaban jinsi na ƙasa da ƙasa ya fitar da ke nuni da cewa damawa da mata har fagen siyasa ya yi ƙasa sosai a Najeriya. Sai ta bayyana cewa
dalilan suna da yawa. Ikin duba su mata tun da aka haiho su a gidajensu na iyayensu, tun daga nan ake nuna bambanci a asasa namiji ita mace kuma a nuna ta a dan kofar da ita, tun daga nan aka samu wannan mishila tun mun ba mu gyara ba haka zai ci gaba. Bakin ga kamata a duba wannan bangaren a san hanyar da za a gyara shi dai kenan. Na biyun su mata ikin kula addini yana yi mana jagora a fannin rayuwarmu. Ya kamata malamanmu su rika fitowa suna ba da wa'azi kan matsayin mace na wajen shugabanci. Ya kamata a fito da wannan ƙuruƙu a sashi, don ba a yi wannan an yi wannan gyaran ba haka za mu ci gaba da zuba ruwa a rariya. Tun da dai kowace mace tana ƙarƙashin wani, ko ƙarƙashin mahaifinta ko ƙarƙashin miji, a rayuwarta gaba ɗaya a ƙarƙashin wani take. To in ba a kawo wannan gyaran ba, to wannan yana tauraye mana samun ci gaba. Sannan kuma na ukunsu shine mata ya kamata mu ga kanmu gaskiya, mu yi karatun taunitsu. Ita mace mai karancin shekaru tana aure gidan miji, tana da 'ya'yan ƙanana, bisa ta zama sanata ta tafi Abuja ta bar 'ya'yanta da mijinta a gida. Ai wannan ma ba a ɗauko hanya mai ɓullewa ba. Kamata ya yi mu mata mu zauna mu tsara yanda za mu rinka fahimtar da mata 'yan uwanmu daga ƙasa. Kin ga dai muna da local government guda 774 ko a Najeriya. To mata a waɗannan wurare ya kamata mu fara hawa. Councilors da suke harka a cikin al'umma sai mu kokari mu shigo da matasan matanmu wanda suke da 'yan ƙananan 'ya'ya, mu sa su su dinga shiga suna riƙe irin waɗannan madafun iko, sai kuma su samu gogewa. Sannan daga nan sai kuma a tafi gaba a nemi local government chairman. Daga nan kin ka take mutum na samun experience, amma kawai kina zaune kin yi tunanin kina so ki zama ɗan siyasa, kawai sai ki tashi ki je kina neman senator. Saboda haka dole mu fara daga ƙasa mu taho sama, to in muka yi haka sai mu tafiri. Ni shawara ta kenan.
To bari mu dawo gare ki a Mrs. Dorothy, a kasancewar kin wato bayyana aniya ki ta tsayawa takarar shugabancin Najeriya, to kuma kwatsam sai muka ji ba ki kai ga labari ba. Dan muna ganin mata wasu lokacin ana kashe musu ƙarfin gwiwa, ko kuma su da kansu ma wani lokaci suke fita ma daga su rasa ƙarfin gwiwa cewa ba za su iya gogayya da maza ba. Menene ya faru?
Abubuwa daban-daban. Na fari shine kulle-kullen da maza ke yi a fata. Kina juya baya sai su yi gefe, kina dawowa sai su ta dariya da sai ashe suna nan suna wani kulle-kullen su da ba na gari ba ne. Za su shirya yadda za su yi su frustrating mata don ka samu ci gaba. To a wajen takara na ga wannan. Na biyu shine kuma rashin kuɗi, da ana buƙatar kuɗi sosai. Ni na shiga takarar don na san ina da qualification da ya kamata, ina da experience da ya kamata, gogayya wala. Ina kuma tare da matasa daban-daban da nake koyar da su yadda za su iya su bi su yi nasara cikin wannan fannin siyasa. Shigana neman ilimi ne kuma a ta wannan hanyar. To yanzu ma na gane ko kudaden nawa ne ake bukata ai wannan takarar har a tsaya a ɗauki candidacy na party. Kuɗi ne masu yawa, yawancin mata kuma ba mu da shi. In mun dai ba dama hagu ba godfather ba wayanda za ku kawo jakan kuɗi su ajiye mana don mu wannan takarar.
Masu saurare ba za su kasa sanin kai komo da aka yi ta yi dangane da tsaye da Binani takara a jihar Adamawa ba. inda wata kotu ta soke zabenta daga baya kuma kotun daukaka kara ta sake tabbatar da takararta. Sai ku biyo mu shekara mai zuwa domin jin matan da suka kai labari a babban zaben Najeriya idan Allah ya nuna mana. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Madina Dauda da Shamsiya Hamza Ibrahim da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma ku masu saurare da kuka shekara kuna bibiyar shirin. Kada ku manta, za ku iya samun dukkan batutuwa da muka taɓa a shirin domin iyali a wannan shekara ta 2022 da ke karewa a shafinmu na intanet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu. Da alheri.
In yi shuru ko yi magana.